أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 18 ذو المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ديدا كالي هودي دبو مشاشدا واندي ديدا دي دي شاشدا ذو جون 1995 شيو عثمان الله يتنشي دم على منشد ثورة من سلمي باكي ديتي الفصل الرابع عشر فصل نبو مشا ودو اتكوان اللتافي ناشي بيان وجوب الهجرة على الإباد استمرار وجوب الجهاد على الأمة بعد الصحابة كما دا شوى ذاعت قبدين جهادي ين جهادي واجبين بايان أينهم واتو صحابان النبي صلى الله عليه وسلم أكان الأمة المسلمة رضي الله عنهم الله تعالى وصحاب بيرغا معنى آيوين دا سكا سوكسنا مدنا دنغني لجهادي جوا وقاتلوهم وقاتلوهم ba wai da sahabbai ne kawai ake wannan maganar ba, amma ko da bayan sahabbai din wajibi ne al'ummar musulunci ci gaba da yin jihadi. Fa qulu wa billahi tawfiq, yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna wujubal jihadi mustamirrun ala al'ummati ba'da sahabati ridwanullahi alayhi, wajibi ne al'ummar musulunci su zarce akan yin jihadi bayan sahabbai Allah ya kara musu yarda. قوله تعالى في سورة البقرة سبو لألا مدعوك سنسرقيا فإيجتن سورة البقرة سوى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يا كافر يا حسي على مباب الثورة وتفتنة كافر كيد شركة ويكون الدين لله الدين سنطايف مع الله كليأكي وقوله في سورة وقوله في سورة الأنفال وقوله تعالى في سورة الأنفال da kuma maganar Allah madaukakin sarki a cikin suratul anfal inda Allah yake wa qatiluhum, ya ku jama'ar musulmi ku yaki kafirai hatta la takuna fitnatun, har ya zama babu sauran wata fitina, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dukkan addini ya zama Allah kadai ake wa. Tsakanin wannan aya da waccan aya bambancin da yazo shine tawhid da lafazin kullu, addini gaba daya ya zama Allah kadai ake wa. وفي التكملة تفسير عبد الرحمن السيوطي أتكن تفسير جلالين عند قوله تعالى أورند الله مدعوك جنسل كيسي حتى لا تكون فتنة حتى يتي معنشي أي حتى لا يوجد شرك حرف أنواع غريباب سورا شركة قائعة معنى أكفارين جهادي في أنك دوة شركة دوة نكافر كيسي أنكم قد إثباتي بها. وفي تفسير الخازن أتكن تفسير الخازن كوا قال ابن عباس ابن عباس يتي يعني حتى لا يكون شرك ابن دا اكي نسي شيني حر يظم باب صورين شركة وانن دا وات معنى تبين. وقال عند قوله تعالى سأن نشي امام الخازن يفدي عند الله مدعوك تنسرك يتي ويكون الدين كله لله الدين قبال ايه زمن الله ني يتي يعني تكون الطاعة والعبادة دا طاعة دا بوت الله كلها قبال ينصف زمن خالصة لله الله كدي أكي ودون غيره باوني با تسيرانا دي أكا عندنا شركة عندنا كافركي باوان دي أكي ثورة رمى غنشي سي الله باوان دي أكي بوتاوة سي الله تودا غران ننشي كينا بقاطة تربية. ويدل على استمرار وجوب الجهاد أيضا شيوه يجي أبن دي قارا نونا مكا سيوا جهادي واجبيني أذركي أتقى بدين شهر ويو قوله تعالى مغنى الله دي سي فإذا لقيتم الذين كفروا يا قوم مسلمين إذا كنتم حددا كافرين أو رنياكي فضرب الرقاب تسيكو تدوكم وينسو سيد عبيري دا مصدر دوكم ويعضاكو تي ذلا حتى إذا أسخنتموهم حرسيكم جغا تاسو فشد الوساطة فأنكم يوي تتوليس أنقاتنا أنكاماس نكشوا أنكشوا وطن دا ذكروننا سلوننا سيكاماس أي تتوليس أي تتوليس فإما من نم بعد a wannan halin ko ku sake su haka siddan ba karban ko kwabo don ko kun sake su ba abin da za su iya yi wa in ma fida an ko kuwa kowa a dora mishi fansa abin da zai kawo sannan a sake shi hatta taba alharbu awzaraha har sai ainihin yaki ya kare har sai an ga bukata ta gama biya sannan ainihin za a yi waɗannan abubuwa. Kala al-mufassiruna Sheikh Usman yace malaman tafsiri suka ce ai hatta tan qabiyal harbu har sai yaki ya kare baki daya walam yabqa illa muslimun babu sauran wanda ya rage sai musulmi aw musalim ko kuma wanda ya mika wuya ma'ana ko musulmi na hakika wanda yake ya yadda da addinin musulunci zai yi ko kuma wanda ya riga ya yi saranda ya mika kai ainihin shi kenan. والمعنى حتى يضع اهل الحرب شركهم معناه har sai wadanda suke yakar musulmi sun bar shirkar da suke yi wa ma'asiyahum da kuma saban Allah su wa huwa ghayatul lima dhukira min ad-darb wannan shine iyakan manufar da tasa aka ce ai ta dukan su in suka bar kafirci to shikenan duka ya kare wa shiddi da tsauri din nan wal manni da kuma fansa a ce a sake su ba tare da kokobo ba والفداء da kuma fansa in har suka daina kafirci to shikenan an kai gayar manufa in ko ba su daina ba to duka da dauri bai tsare ba bima'ana anna hadhihi al-ahkam sai yace abinda ake nufi wadannan hukunce da aka fadi jariyatun fihim tunanan suna gudana akan kafirai hatta la yakuna harbun ma'al mushrikina har sai ya zama babu sauran wani yaki tare da arna bizawali shaukatihim ta hanya a gusar da karfinsu to wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana hatta taba alharbu awzaraha har sai an kwankwade duk wani kafirci sannan za a daina yaki wakila a wata ma'anar aka ce binzuli isa alaihi salam musulmi za su yi jihadi har sai lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya sauka matsala dangane da saukar annabi isa mun shayan bayani nassoshi na alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahihai da kuma ijma'in al'umma musulunci min awwalihim ila akhirih sun hadu akan cewa lalle annabi isa zai sauko a karshen duniya yayi daidai da tunaninka bai daidai da tunaninka ba yayi daidai da abin da Allah da manzon Allah suka fadi dan haka sai ka mai kauya yace wa fi musnad ahmad a cikin musnad na imamu ahmad fi hadithin dajjal game da hadisin da annabi yake bayani akan zuwan dajjal yace summa yanzilu isa alaihi salam dajjal in ya sauka zai kewaye duniyar nan baki daya a cikin kwana 40 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi garin da ba zai shiga ba shine makka da madina idan ya je makka ai madina manzon Allah yake sai madina ce girgiza a wannan lokaci in ta girgiza duk wani munafiki da sauran wani burbushin wasu marasa gaskiya sai su fito sai dajjal ya janye su ya janye nashi kenan to shine yake cewa ila an kala fa yaqtuluhu sai annabi isa ya sauka sai ya kama ainihin shi dajjal ya kashe shi hatta inna shajara ma'ana shehu ya takaita mana wannan hadisi kenan shine kaje ya ce ila an kala ya rage abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya kawo iya inda yake da bukatar kafa hujja dama malaman hadisi suka ce ya halatta ayi haka sai annabi isa ya kama dajjal ya kashe shi hatta inna shajara wal hajara har bishiya da dutse yunadi ya ruhallah za su kira annabi isa su ce ya kai ruhullahi haza yahudiyyu wannan ba yahude ne gashi ya boye a baya na ka zo ka kashe shi wala yatruku mimman kana yattabi'uhu ahadan illa qatalahu annabi isa ba zai bar wani da ke cewa yana bin annabi isa ba amma kuma ba tare da addini ba na musulunci sai ya kama shi ya kashe shi wa qad rawa al-bukhari fi sahihihi hadisa al-bukhari ya ruwaito hadisin da ke cewa la yanzilanna ibnu maryama hakaman adla isa dan maryam zai sauka a cikin ku ya ku musulmi karshen duniya zai yi hukunci ga gaskiya menene gaskiya da adalci shine alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fala yaksiranna saliba duk inda yaga cross sai ya balle shi mun gane ko duk inda yaga cross sai ya balle shi wala yaqtulanna alkhinzira kuma duk inda yaga aladi sai ya kashe shi wala yaba'na aljizya sannan kuma ba zai karbi jizya ba a wannan lokaci ko ka musulunta ko kuma kawai a aika da kai lahira. Wa fi riwayati Abi Dawud al-Tiyalisi, a cikin riwaya Abu Dawud al-Tiyalisi ba Abu Dawud al-Sijistani ba, Abu Dawud shahararru biyu ne a cikin malaman hadisi, da wannan al-Tiyalisi yana da musnad, da kuma wancan Abu Dawud al-Sijistani yana da sunan. Hatta yahlika fi zamanihi al-milal, duk wani addini, duk wata hanya, duk wata kungiya, duk wani bankaura da ake bi a zamanin Annabi Isa, in ya zo sai ya ga ya ainihin rumurmusa waɗannan kungiyoyi baki ɗaya da hanyoyi da duk wani addinai kullaha dukkansu ghairal islam, in ba musulunci ba, musulunci kawai zai kyale. Ba abin da Annabi Isa zai tare ka in zai kashe ka, ka gaya mishi ya kyale ka kawai, sai ka ce kai ai musulunci kawai, sai ka ce islam only. Amma kana faɗin sunan wani abu sai kafce ka, shi ke nan. ويدل على استمرار وجود الجهاد ايضا شو yace dadin dadawan abin da zai nuna mana wajibcin cewa jihadi wajibi ne a cigaba da shi. Qauluhu alayhi salatu wa salam, magana annabi sallallahu alayhi wa sallama da yace al jihadu maadin, jihadi tabbataccen abu ne, ai mustamirrun, yana nan ya zarce, mundu ba'atha Allahu nabiyahu, tunda Allah ya aiko annabin shi sallallahu alayhi wa sallama. لا ينقضه جور من جار ظالمين الظالم بذي ور ولا حكمت جهادي با ولا عدل من عدل هكا كما عدلتي من عدلتي بذي صار جهادي يقوم اي زما بعد دي بني احر ابدا جهادي ينال. وقوله عليه الصلاه والسلام كما في المدخل يتي كما كما يد النبي يفدي يد يزو cikin littafi madkhal lan yabrah hadha ad-din qa'ima, wanda Allah yake wannan addini ba zai gushe ba, yana nan a tsaye da kafafuwan shi daram da kam. Yuqatilu alayhi isabatu min almuslimina, za a samu wasu jama'a cikin musulmi sun dage suna yin yaki, hatta ta koma sa'a, har sai tashin alkiyama ya zo. Inta wannan babu ya kare. Abinda shehu yake son ya nuna mana tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan ainihin hadisai da maganganu na malamai na tafsiri da makamantansu shine cewa ba za a ce wai aikin da babu sahabbai babu jihadi ba, a'a, duk sanda buƙatar jihadi ta kama za a ainihin yi wannan jihadi ɗaya bayan ɗaya duk inda ya kamata a yi, ko jihadi ne da takobi kamar yadda za mu ji, ko kuma da baki ne, ko da alƙalami, duk abin da ya kama a yi jihadi za a yi gwargwadon yadda ake buƙatar shi. Al-faslul khamis ashar, fasli na 15 fi haddil jihad, game da abin da ake nufi da jihadi, ta'arifi na jihadi, ma'ana definition na jihadi, shi jihadi din ma menene jihadi. Don addinin musulunci so ake a fede maka shi ɗaya bayan ɗaya, in baka san addinin musulunci a karance a ilmance ta hanyar duk abin da za a yi a ce maka gashi inda aka samo shi a littafi kaza ba, to shikenan sai ka zo sai ka zama dan ta'adda ko kuma dan tawaye wa addinin musulunci, sai kaga kana yin abu kamar daidai ne sai zama kuma ba daidai bane. Shi yasa shi jihadin ma da ake cewa jihadi jihadi, wai menene jihadi? Sai shehu yace fa aqulu wa billahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce da kai. Amma haddul jihad, abinda ake nufi dai da jihadi, faqad qala ibnu arafa, ibnu arafa al-maliki yace huwa qitalu muslimin kafiran, shine musulmi yaki kafiri, ghaira bi ahadin, kafirin da ba na amana ba, ba a yi alkawarin zaman lafiya da shi ba, sannan ya yake shi ba don ya karfi dukiyar shi ba, sai dai li'ila'i kalimatillahi ta'ala, don ya ɗaukaka kalmar Allah maɗaukaki, au hudurihi lahu, ko kuma ya kawo kalmar Allah ga wannan kafiri, ma'ana ko ya kawo musulunci ga wannan kafiri, au dukhulihi ardahu lahu, ko kuma ya shigar da musulunci kasar shi kafirin, shine abin da ake nufi jihadi. Intaha, wannan fassara ta kare da aka samu ta daga Ibn Arafa da Maliki. Ashe in ta fahimci wannan shine, yace jihadi shine musulmi ya yaki kafiri, duk sa'an da kai musulmi ka je kana yakar dan uwanka ba jihadi zaka ce kake ba, sai a ce an fada fitina kenan, wannan bala'i kenan, Allah ya kiyaye. Sannan in kafirin ka je kana yaƙa a matsayinka na kai musulmi, amma kafirin da aka yi alkawarin amana na zaman lafiya da shi, wannan ba jihadi kake ba, wannan kaci amana ne, domin duk sa'an da kafiri ya kulla amana zaman lafiya da musulmi, in dai ba shi ya warware ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to kar ku sake ku ainihin ci amanar shi, in kuka ci amana shi kun ci amana Allah da manzon Allah. Ma'ana Allah da manzon Allah ne zai yi husuma da ku a ranar alkiyama. Waye zai iya irin wannan husuma? Ba za ta yi ba. To sannan kuma in kai musulmi ka yaki kafirin da ba na amana ba, ya zama ka yake shi da nufin ɗaukaka kalmar Allah ne. In ka yake shi da nufin ka ɗaukaka kabilar ka, ko ka samu kuɗi, ko ka samu mulki, to ba kai jihadi ba. Ko kuma ka yake shi da nufin ka saka shi a cikin musulunci, ko kuma ka yake shi da nufin ka shigar da musulunci ka kai shi. In jihadin ka ya cika waɗannan sharuɗa, sunan ka mujahidi, sunan aikin ka jihadi. In ko ba haka ba, to sunan shi yadda kake nufi. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe kafirin amana, yace ba zai dandani kanshin aljanna ba. Yace kanshin aljanna ku ana jiyo shi tun daga tafiyar saura shekara 500, ma'ana kana kafin ka kai aljanna shekara 500 kana jin kanshin ta. Amma an ka taba kafirin amana saboda matakar yadda musulunci yake da aminci, shine ba za ka ainihin ji kanshin aljanna ba. In baka ji kanshin ta ba, wa yake magana shiga? Allah ya kiyaye. Intaha, wannan bayanin ya kare. Qala al-Kharshi, da abinda al-Hafiz al-Kharshi ya fadi a cikin ainihin wato sharhin Mukhtasar, yace wa qawluhu li'la'i kalimati llahi, da malan yace ayyaki din nan domin daukaka kalmar Allah, yaqtadi anna man qatala al-ghanima, ya hukunta da cewa duk wanda ya yaki don ya tara ganima, aw li izhari shaja'a, ko dan ya bayyana shi gwarzo ne, wa ghayriha, ko kuma wata manufar daban, la yakunu mujahidan, wannan ba zai zama mai jihadi ba, fala yastahiqu al-ghanima, dan haka bai cancanta ya ci ganima ba, haythu zahara zalika, duk sa'an da haka ya bayyana bai cancanta a dauki ganiman musulmi a bashi ba, wala yajuzu lahu tanawulaha, shi kanshi in kuma an rinsa ido an kawo an bashi, to bai halatta ya karba ba, haythu alima min nafsihi zalika, duk san da ya gane haka daga kanshi, shi kanshi ya fahimci cewa jihadin nan da yake ba dan Allah yake ba, to in aka raba ganima aka kawo aka bashi zai yi karbi. Su kuma al'umman musulmi kada ma su raba da shi. Qultu, shehu ya ce, wa aslu hadha al-hadd, asalin inda aka samu wannan fassara ta cewa jihadi shine mutum ya yaki kafiri don Allah ba dan wani manufa ba, fi sahihi al-bukhari, ma jaa fi sahihi al-bukhari, hadisin da ya zo a cikin sahihi al-bukhari, an abi musa al-ash'ari, daga abi musa al-ash'ari qala, abu musa ya ce, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala, wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah, ar-rajulu yuqatilu lil-maghnami, mutumin da yake yaƙi don tara ganima, war-rajulu yuqatilu lil-dhikri, ko kuma mutumin da yake yin yaƙi domin a faɗe shi a bada labari cewa ai sadauki ne, war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, da kuma mutumin da yake yin yaƙi don a ga irin ainihin kokarin shi, faman fi sabilillahi, cikin ɗayan waɗannan uku wane ne yaƙin shi daidai da hanyar Allah. فقال في النبي يتي من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله, wanda dai ya yaki domin kalmar Allah ta samu daukaka shine dan tafarkin Allah. Ma'ana cikin waɗannan guda uku babu wanda ya dace kenan, don wancan yayi dan ya samu ganima, wannan yayi dan a fade shi, wannan yayi dan a ga iya kokarin shi, dukkanin su ba su dace da fi sabilillah bake. Wa fil madkhal, a cikin littafin madkhal na ibn al-Hajj, wannan madkhal din nan da shehu yake yawan kafa hujja da shi, kar ku manta shine littafin da, ko kuma ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke yaƙi da bid'a wurjanjan, kuma wanda ya rubuta shi mutumin ƙasar Masar ne kuma Bamaliki, ya shekara kamar 700 yanzu da rasuwa. Wannan littafi shine wani lokaci muka ɗauko muka karanta yayin bayanin tiryan cewa duk inda mai buga manjiri yake zindiki ne kuma ba maguzi ne. Mun gane ko? Shine wannan littafin ba wai mu ne muka rubuta ba kamar yadda wasu suka yi da'awa. Gashi Shehu Usmanu da kanshi sai ce wa fil madkhal, kuma muka ce duk wanda ya duba bai gani ba sai ya zo sai a nuna mishi. Amma sai wani ya mice sai ya ce ai shi ya duba bai gani ba, a wannan ai ba uzuri ba ne, ya duba bai gani ba, ma'ana sai ya zo sai a nuna mishi. A to yana zargin ai littafin sabon littafi ne, musulmi ahlus sunna suka rubuta shi na wannan zamani, sai a ce to gashi Shehu Usmanu ma yana cewa وفي المدخل اتكل لتاف المدخل مدخل نوع نا ابن الحاج المالي من فهمت wannan ko shehu yace a cikin madkhal aka ce idza nawa an yuqatila idan muslimi ya niyyar yin yaki li takuna kalimatullahi hiya al-ulya don kalma Allah ta samu daukaka la yadhurruhu ma'tarahu ma'tarahu ba'da zalika min qitalihim ghadban abinda zai taso mishi lokacin da yake ya kasu na fushi aw hamiya ko kuma yaji yana kin ainihin nau'in kabilar su aw ma ashbahaha ko kuma makamantan haka wannan ba zai cutar da shi ba ma'ana tunda niyyar shi dan Allah ce da yazo yana dan addinin Allah ya daukaka sai kuma fushi ya rinka zuwar mishi na kiyayyar kabilar waɗannan da yake yaka din aka ce an yafe mishi wannan bi anna hadha kana min waswasi shaytan domin wannan wani ainihin waswasi ne da shaytan zai sa wa mutum wani zagati da kuma fusga irin ta shaytan wa huwa ajassun nufus shaytan shi halitta ce wadda ke fusga zukatan muminai allati la tamliku waɗanda ba su mallakan tasarrufin kansu wallahu azza wa jalla kad rafa'a zalika anna Allah mai buwaya da daukaka ya yafe mana wannan abu ma'ana in ka shigo sallah ka ne sallar ka tsakaninka da Allah sai wani abu ya shigo maka dangane da shaytan wannan an yi maka afuwa saboda asalin niyyarka inda wannan bayanin ya kare kulki shehu yace wala yadurruhu aidan qasdul ghanima mutum samun ganima ba zai ainihin cuci jihadin shi ba idza qatala li'ilai kalimatillahi idan yayi yaki don kalmar Allah ta samu daukaka sai kuma manufar san ganima ta zo mishi kama bayyana ul ulama kuma yadda malamai suka yi bayani walizalika qala shibrikhi fi sharh al mukhtasar saboda haka ash-shibrikhi fil mamaliki yace a cikin sharh al mukhtasar inda qawl al musannif awrin da mai mukhtasar yace wala yughsalu shahidu ma'a mu'tar shahidun mu'tar wanda yayi shahada a filin jihadi ba za a yi mai wanka ba da jinin shi da rigar shi za a dauke shi a kudin jinin shi cikin kafani a saka shi a kafani sai malam shibrikhi yace wa alam ka sani da cewa anna ash-shahida thalathatu aqsam shahidi ya kasu kashi uku na farko shine shahidu dunya wal akhira akwai wanda ya shahada don samun duniya da lahira wa shahidu dunya faqat akwai kuma wanda yake yayi shahada ne garin samun duniya kadai wa shahidu akhira faqat akwai kuma wanda ya shahada domin samun lahira kawai fa shahiduhuma kaman qatala al-kuffar shahidi wanda ya shahada don samun duniya da lahira shine wanda yake kamar wanda ya yaki kafirai li'ilai kalimatillahi ta'ala don kalmar Allah madaukakin sarki ta samu daukaka fahibahu qasdul ghanima sai kuma nufin samun ganima ya same shi amla ko kuma bai same shi ba to wannan sai a ce ainihin yayi yaki domin ya samu lahira sa'annan sai wata manufa ta samun ganima ta shigo wannan ba zai cuci jihadin shi ba wa shahidud dunya faqat wanda ko yayi shahada don samun duniya kadai kaman katala likasdil ghanima kamar wanda yayi jihadi domin ya samu ganima auli yuqala ko kuma dan ay magana a bada labarin shi auli yuzhira shaja'a auli yuzhira shaja'atan ko dan ya bayyana shi gwarzo ne auli hamiyati qaumihi ko kuma yayi yaki ne don ya kare kabilar shi auli dabbi amalihi ko ko ya tara dukiyar shi aw ahlihi ko kuma iyalin shi aw li sauni irdihi ko ya kara mutuncin shi aw na hau zalika ko makamancin haka duk wanda ya yaki dan daya daga cikin waɗannan manufa to in aka kashe shi a wurin wannan yaki yayi shahada amma dan neman duniya wa shahidul akhira shahidul lahira ko wanda ya zama faqat shine wanda ya zama yayi ainihin wato yaki ne kadai ko kuma ya rasu ne kadai don ainihin wato garin neman lahira sai ce kalghari kamar wanda ya zama ya nitsi ma'ana wannan shahidi ne amma sai an je lahira shahada shi za ta bayyana wal harif da wanda gobara ta cinye wal mabtun da wanda ciwon ciki ya kulle shi ya mutu wannan ma sai a ce yayi shahada amma shahada shi sai a lahira za ta bayyana domin anan ba jihadi ya fita ba ciwon ciki ne ya kama shi kawai sai ya mutu ko kuma ainihin annoba ta sauka amai da gudawa ko makamancin su ko kuma mace ta zo haihuwa sai ta rasu ko makamancin haka duk waɗannan ya tabbata cewa shahide ne, amma sai a lahira ne za su ga matsayin su wajen shahada din. Amma kai da jin cewa waɗannan shahide ne, ka san darajar su ta shahada ba ta kai darajar wanda aka kashe a filin jihadi ba. Inta bayani ya kare. Shehu ya ce summa innal jihad kama qala al-kharshi, sa'annan jihadi kama yadda kharshi ya fadi, ala arba'ati aqsam, ya kasu kashi uku. Na farko jihadin bil qalbi, mutum ya yi jihadi da zuci, wa huwa mujahadatu shaytani wan nafsi, shi ne mutum ya tsaya wurgen dan ya yaki shaitan, ya kuma yaki kanshi shi kanshi, an shaha an shahawati muharrama, daga sha'awa wadda shari'ar musulunci ta haramta. Kashi na farko na jihadi kenan. Kai kanka ka ga tukuna ka hana kanka munanan ayyuka, kuma ka lazimta wa kanka abinda shari'a ta lazimta maka. Wa jihadin bil lisani, da kuma jihadi da harshe. Wa huwa al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, shine ka tashi kai umarni da kyawawan ayyuka, ka kuma hana ayyuka waɗanda suke munana. Wa jihadin bil yadi, akwai kuma jihadi da ainihin hannu. Wa huwa bajrul umara'i ahli al-manakir, shine sarakuna waɗanda suke sun ainihin jarutu da kansu, su tsaya suna hana munanan ayyuka daga waɗanda suke munanan ayyuka ɗin. Bil adabi, da hanyar su ladabtar da su, a koya wa waɗannan mutane ladabi. Ma'ana masallatai masallatai sarakuna su rinka sawa ana karantar da al'umma. Idan an karantar da su ba su yi aiki da shari'a ba, wabbar sai kuma a ainihin rinka dukansu ana horar su waɗannan mutane bijiti hadihin ta hanyar kokarin su sarakuna din. Wa minhu iqamatul hudud, har wa yau kuma daga cikin ainihin wato nau'o'i na jihadi akwai tsayar da haddi na Allah. Idan wani ya sha giya ko ya zina ko ya wani abu wanda yake akwai haddi a kan shi, a tsaya a ga ko wane ne shi, ko baban shi ne sarki, ko alkali, ko baban shi ne wanda yake ainihin malamin hukuma, to a ga an tsayar da haddi a kan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tsayar da haddi guda daya a bayan kasa ya fi alheri da alkwana 40 ana kwarara ruwa ga mutane. Sannan wa jihadin bisayf, da kuma yin jihadi da takobi, ma'ana kamar yanzu a ce da bindiga ko kuma da makamai na zamani. Wala yansarifu haythu utlika illa ilayhi, duk sanda kaji an ce jihadi to wannan na ƙarshen ake nufi, sai dai in wani nau'i daga cikin waɗancan da suka gabata ake nufi to sai a bambance. Intaha bayani ya ƙare. Ma'ana duk inda aka ce jihadi to abinda ake nufi shine jihadi na takobi da takobi, sai dai in wani nau'i na jihadi ake nufi to shine sai a dawo sai a yi bayani. Ma'ana shehu ya ne maka ishara kenan a cikin wannan littafi nashi mai albarka. Duk inda ka ji ake jihadi to ba wa'azi ba tsarkake niyya yake nufi ba. Me yake nufi? Abinda yake nufi shine a sa takobi da takobi a fito a yaƙi arna har sai sun ba arnan ta kansu. Al-faslu sadis ashar, fasli na 16 fi shuruti wujubil jihad, game da sharuɗan wajibcin jihadi. Ma'ana kafin jihadi ya zama wajibi akwai wasu sharuɗa, kamar yadda ka san sallah kafin ta zama wajibi to akwai wasu sharuɗa. Sai mutum ya zama balagaggi, sai ya fuskanci alƙibla, sai ya zama yana da tsarki, da sharuɗa ga sunan malamai duk sun bayyana cikin ainihin littafai na hadisi da na fito. To jihadi ma kafin ya zama wajibi a kan wani sai ya cika wasu sharuɗa kamar guda 6 waɗanda za mu. Fa aqulu wa billahi tawfiq, shehu ya ce ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce qala ibnu juzayyin, ابن جزي المالك يفئي في القوانين أتكن القوانين الفقهية يتي هي ستة شرطا جهادي براشدني. نفرقو الإسلام مسلمتي دولة في عظم متن مسلمين يتنن زي جهادي ماذا أتاشت فيها جهادي أتي أرنا ما أزو أتفد سوبا شيهو ذي قل من ونبادي وان ذي مغانا أكن كويا هلت أن الموت اندبا مسلمي بس تي مكا مسلمي وجنين جهادي. To amma dai wanda jihadi yake zama wajibi a kan shi anan ake magana shine musulunci, sai wanda yake musulmi. Wal bulu, da balaga, sai mutum ya balaga, ma'ana yara ƙanana ba wajibi bane a kan su yi jihadi. To amma in an ga akwai maslaha a kan a tafi da su sai a tafi da su, don wasu yaran a yanzu wannan zamanin ƙoƙarin da za su yi to gaskiya wasu ba za su yi ba daga cikin manya, saboda sun kalli fim, sun ga yadda ake haura katanga da gudu, sun ga yadda ake makirci a tsokalewa ne mutu minti ɗaya da sauransu, kai babba sanda ka iya kawai, su ka sun iya duk wani almakar wal khida wanda za a yi a ga cewa an yi nasara a kan makiya. Don ba za ka fahimci haka ba sai ka ga yara sun tsaya a gefen dogo suna tani, za ka yi mamakin waye training ɗinsu. Kwandalar su za su je su bayar suna kallon bidiyo, suna nan suna naɗe abin da yake faruwa. Yana fitowa da safe sai ya zo practice makes perfect, sai fara a kan abokin shi. Waye zai halatta wannan bidiyo da ake wa yana fitar da yaran al'umma, waye zai halatta wannan? Ba za a halatta wannan ba. Ma'ana in za ku sa wa jama'a yara bidiyo wanda za su kalla, sai ku ɗauko musu bidiyo film na jihadi ko kuma yakin soja, amma ku sa musu Indiya suna ganin yadda ake fitsara da lalata, wannan bai halatta. Mun fahimci wannan ko? Wannan ainihin ana cin amanar addinin musulunci ne, ana ɓata tarbiyyar al'umma. Wajibi ne dattawan anguwa su haɗu su yi taro je su yi nasiha ga mutane irin waɗannan, cewa wannan bidiyo da kuke abin alheri ne amma kun kuskure hanya, ga yadda ya kamata, ga yadda ya kamata. Sannan ya zama ba kullum ba, don kar abin ya zama lahau, ya zama hulewa, ya shagaltar da yaranmu daga zikirin lahi. A ce an ware duk ranar Alhamis da Juma'a misali za a nuna bidiyo, to ko naira biyar kuka ce ba ku yi laifi ba, kai ko naira goma kuka sa wa yara. Sannan film ɗin da za ku sa musu sai zama film ne wanda yake ya shafi abin da yake mai amfani, sai a ɗauko film na tarihin Imamu Malik ko na tarihin Imamu Shafi'i ko na Abu Hanifa ko na Ahmad bin Hanbali ko na wasu manya daga cikin manya-manyan malamai, ana nuna musu yadda ainihin yara suka taso suke karatu da ladabi da biyayya har suka kai matsayinsu Imamu Malik, ko kuma a rinka nuna musu film na jihadi. Amma a saka film na India ko na wasu 'yan iska ana nuna wa yara, wannan a ƙashin gaskiya Allah zai tuhumce ku dangane da ɓata tarbiyyar al'ummar musulunci. Don waɗannan yaran da kuke gani ku ne suke yara a wurinku, nan da shekara 50 su ne kuma dattawa. In kuka cuci tarbiyyarsu suna ƙanana, kun cuci tarbiyyarsu suna manya, wannan ɓacin tarbiyya nasu suna ƙanana da ya harbe su suna manya, su kuma sai su harbu na ƙasa da su. Duk wannan wuzuru nauyin zunubi sai kuma kun rungume shi buhu-buhu a ranar alƙiyama. Wal hurriya da kuma ƴanci ya zama mutum ɗa ba bawa ba, sannan jihadi ya zama wajibi a kan shi. Wal dhukuriya da kuma kasancewar mutum namiji ne ba mace ba. Wal istifa'a da kuma ya zama zai iya bilbadan jikin shi lafiya lau yake zai iya. Wal mali da kuma dukiya wadda zai guziri ya tafi da ita da wadda zai bawa iyalin shi idan hukumar musulunci ba ta da abin da za ta ban mishi ya bai wa iyalin shi. To dangane da kasancewar wancan ainihin wato dhukuriya, kasancewar mutum ya zama namiji sannan jihadi ya zama wajibi a kan shi. Malamai suka ce akwai inda jihadi yake zama wajibi a kan hatta mata da ke gida. Malam mai muktasar ya ce idan aka afko wa musulmi, musulmi suna zaune kawai sai kafirai suka yi musu mufaji'a suka afko musu, sai a zo a yi shela, kowace ta fito da muciya da tabarya ta kulle hijabin ta gefe guda ta tsaya a kofar gida ko kofar ɗaki, duk inda ta ji kafiri to ta rafka mishi. Mun fahimci wannan ko? Ma'ana a wannan halin jihadi zai zama wajibi hatta akan mata kenan, tunda wannan ad-difa'i ne na kare kai. Wa fil muktasar, malam yace a cikin muktasar wata qatar bi maradin, Imamu Khalil yace jihadi yana faduwa akan mutum idan bai da lafiya. Wa siban ko kuma kuruciya in ya zama yaro ne. Wa junun ko kuma hauka in ya zama mahaukaci ne. Wa aman ko kuma in ya zama makaho ne. Wa araj ko kuma in ya zama gurgu ne. Wa unusa ko kuma in ta zama mace ce. Wa ajaz ko kuma in ya zama ya gaza an muhtajin lahu, ya gaza daga abin da yake bukata. Ma'ana duk abin da yake bukata wajen tafiya jihadi babu shi, to shikenan sai a ce jihadi ya fada a kan shi. Kamar a ce babu, za a tafi ne a mota, sai zama mota ta cika babu guri, to shikenan jihadi ya fada a kan shi. Wa rikin ko kuma kasancewar mutum ainihin yana cikin kangin bauta, jihadi ya fada a kan shi. Wa daini da kuma ainihin bashi halla wanda ake bukatar sai ya biya shi nan take, to wannan jihadi ya fada a kan shi, sai ya tafi kodago ya je ya samu kudi don ya biya wannan bashi. Amma in bashi ne wanda yake ba nan take ake bukata ba, ma'ana lokacin biya bai ba, to sai ya tafi wurin jihadi. To dangane da waɗannan sharuɗa aka ce duk wanda yace zai iya daga cikin yaro ko wanda yake gurgu ko makamantan su sai a bashi ya tafi. Don wani gurgu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan gitsawa, sai zo yace ya rasulullahi innaka fi jihadi aka kashe ni, wannan kafata wa za ta miƙe aljanna? Manzon Allah yace tangaran ku za ta miƙe. Ai sai gurgu danja yana shiga sai aka cokale shi sai mutu. Yana mutuwa manzo Allah ya ce wallahi ga shi ina ganin shi a cikin aljanna yana tafiya da kafafuwan shi biyu daram sallallahu alaihi wa sallam. Kawalidaini fi fardi kifaya, yace kamar uwa da uba a cikin ainihin wato jihadi na ainihin ko kuma al'amarin da ya zama fardu kifaya ne za su iya hana mutum bi bahari. Kamar ɗa zai tafi kasuwanci amma sai ya hau teku, sai uwa ta ce ita ba ta yadda ba ko uba ya ce bai yadda ba, to sai mutum ya bar wannan, zai zauna a garin sa ya kasuwancin ko kuma ya tafi ta inda ba zai hau teku ba. Au khatari, ko kuma sai ya shigu ta wani wurin rintsi wani mai haɗari, sannan zai kai ga biyan buƙatar shi. Idan uban shi ya ce kada ya je ko kuma uwar shi, to a wannan halin ba zai je ba. La jaddin, amma banda kaka ba zai iya hana shi ba a wannan halin. Ko da yake kaga akwai inda kaka yake tsayawa matsayin uba, kamar wajen gado, idan ba uwa ba uba, kaka yana cin gadon da uba ko uwa ke ci shine 1/6. To amma a wannan halin uba zai iya hana ka tafi fatauci inda ya zama zaka ketare teku in yana tsoron hadari gare ka, amma kaka ko ya hana ka shari'a tace anan zaka iya karya ainihin hanin shi. Wal kafiru ka ghairihi, kafirin uba kamar kafirin kamar wanda yake ainihin musulmin uba ne, fi ghairihi a wajen ainihin wato wata harka wanda yake ta harkar kasuwanci ko kuma ta ainihin harkar tafiya wata huda wanda sai an shiga hadari. Ma'ana kamar yadda uba musulmi zai iya hana ka, haka uba kafiri zai iya hana ka wajen tafiya abin da ya shafi harka ta kasuwanci ko kuma neman wani al'amari. To amma dangane da jihadi fa, ko uba zai iya hanawa a tafi? Aka ce idan jihadi ya zama kai ya zama fardu kifaya ne akan ka, akwai waɗanda suka tsayo a kai, in babanka ya hana ka sai ka hanu. Amma in ya zama jihadi ne wanda ya zama fardu ainin a kanka, in baka a wurin musulmi ba za su ainihin ji yadda suke so ba, to ko uba ya hana, uban ko musulmi ne ko kafiri za a tafi wurin jihadi. Akan haka za a ɗauki nasoshin da suka zo, wani ya zo ya ce ya rasulullahi ina son tafi jihadi, manzo Allah ya ce uwarka da ubanka suna da rai? Ya ce eh. Ya ce fasihi ma fajahid, ka je kai jihadi a wurin su, ma'ana ka je ka tsaya a kansu. Intaha bayani, ya tsari. Wa qala fil qawanin, Ibn Juzayyin ya faɗi a cikin qawanin, ya ce wal abul kafiru, uba kafiri kal muslimi, kamar musulmin uba ne, fi man il asfari, wajen hana fita tafiya, wal akhbari, da kuma shiga haɗari, illa fil jihadi, sai dai wajen jihadi, a nan ba za a iya saurara wa uba kafiri ba, da tuhumatihi, saboda ana tuhumar shi kafirin uba da cewa tunda ya ga za a je a yaƙi ɗan uwan shi ne kafirai, don haka ya hana. To anan aka ce sai a ƙetare umarnin shi. Waƙila, a wata maganar kuma aka ce yamna'u mutlaqan, uba zai iya hana ɗan shi ya fita wurin jihadi kai tsaye, wannan uba kafiri ne ko musulmi? Wannan wurin jihadu fardu ainin ne ko fardu kifaya? Haka wasu suka ce. Amma malam ya fara gabatarwa akan cewa a sai halin da ya zama fardu kifaya ne, haka zai faru. Wa fi zuhuratil wardiyya, a cikin littafin az-zuhuratil wardiyya ko az-zaharatil wardiyya, ai ilam yace ka sani anna li wujubil jihadi dai kafin ya zama wajibi, to yana da sitta shara'it, akwai sharuɗa guda shida. La yajibu illa biha, jihadi ba zai zama wajibi ba sai in an samu waɗannan sharuɗa. Mataqtalla wahidun minha saqata wujubuhu, duk sanda aka samu sharadi ɗaya cikin shida din nan ya faɗi, to wajibcin jihadi ya faɗi akan musulmi. Wa hiya al-islam, sharuɗan su ne musulunci, wal bulugh da balagha, wal aqal da hankali, wal hurriya da kasancewar mutunta, wal zukuriya da kasancewar namiji ba mace ba, wal istifa'a bi sihhatil badan, ya zama kuma mutum yana da iko ta hanyar lafiyar jiki wa ma yahtaju ilayhi min almali, da kuma dukiyar da yake bukata wajen ainihin ya barwa iyalin shi ko kuma ya tafi da ainihin ita. Wannan a kaddarawar hukumar da ta tura shi jihadin ba ta da karfi kenan. Idan hukumar da ta tura shi tana da karfi, to ita ce za ta bashi abin da zai barwa iyalin shi, ita ce kuma za ta bashi abin da zai yi guziri da shi na abin hawa ko makamantan haka. Amma in hukuma ba ta da karfi, to shi sai nemo da kanshi. Intaha, bayani ya kare. Malam yace wa ma'anal ibara, a can kasa wannan muhaddis kenan shine yake wannan magana. Yace abinda wannan magana take nufi al-akhira ta karshe, huwa annal walid al-muslim wal-kafir, uba musulmi da kafiri ya takafa anifi tarki fardil kifaya li ajlihima, za a iya barin ainihin fardu kifaya saboda su. Ma'ana duk abinda uba ko uwa suka hana, idan ya zama wannan abu fardu kifaya ne, bai lazimce ka ba, lalle sai kai to sai ka iya hanuwa. Amma fil jihad, amma wajen jihadi, fa fardul kifaya fihi la yutraku li ajli al walid al kafir, yace ba za a bar jihadi na kifaya ba saboda ainihin uba kafiri ya ce baya so aje. Lintima'ihi ila lintima'ihi li dinin akhar, saboda yana cikin wani addini wanda ba na musulunci ba. La rubama yakunu sabab fi an yamna abnahu an al jihad, mai yiwuwa wannan kasancewar shi kafiri ya ainihin sa ya hana ɗan shi musulmi zuwa gurin yin jihadi ɗin, saboda yana tunanin za a je a yaƙi ɗan uwan shi ne kafirai. Al-Muhaddiq, wanda ya gyara wannan littafi, shi Al-Fatihi Al-Misri shine ya faɗi wannan magana. Alhamdulillah, anan za a kwana insha Allahu ta'ala sai kuma mako mai zuwa. Dama wannan mun maimaita karatun ne saboda wancan makon da muka yi wutar ba ƙarfi da ya ɗauku a kasar, da kuma mun sharɗanta sai karatun mu ya ɗauku a kasar insha Allah. To shi yasa muka ainihin maimaita. An gane ko? Amma in Allah ya kai mu rana ita yau, to insha Allah ta'ala za mu ainihin ci gaba da inda muka kwana. Sai dai muna da karatun Tafsir al-Aziz al-Hamid tsakanin magriba da isha a masallacin kasuwar mukiya in Allah ya kai mu. Ina ga hakan ya kamata a rinka yin darasin, ma'ana da zarar an gama sallah. Saboda haka in Allah ya so zan rinka kokarin ina zuwa nan in yi sallah. Da zarar mun idda da sallah sai a ci gaba da karatu. Kun ga gashi yanzu 6 da kwata an kammala. Sallu ala nabi. Allah ya yafe mana kurakuranmu, waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai. Muna roƙon Allah, Allah ya tsarkake zukatanmu daga shirka da riya da sum'a. Allah ya tabbatar da digadiganmu akan bin Al-Qur'ani da sunna. Waɗanda ba su gane addini ba, Allah ya sa su gane. Waɗanda suka gane, Allah ya ƙara musu fahimta. Kafirai da ke wajen musulunci, muna roƙon Allah ya shigar mana da su cikin addinin musulunci. Waɗanda ke yaƙan mu sirri da ɓoye, muna roƙon Allah ya shiryar da su. Idan Allah bai nufe su da shirya ba, Allah ya raba mu da makircinsu. Allah ya taimaki musulmi masu yin jihadi a ƙasar Bosnia da Algeria da sauran ɓangarorin duniya baki ɗaya. Yan uwa masu yin jihadi a ƙasar Masar, muna roƙon Allah ya taimake su akan wannan kafirar hukuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 25 ga watan Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416, wanda ya daidai da 23 ga watan June 1995. Shehu Usmanu, Allah ya ji kanshi da mahaifanshi da malaman shi, ya ce al-faslu sadi ashar, fasli na 17 fi fara'idil jihad, farillan jihadi. Ma'ana kamar yadda ake cewa farillan sallah, farillan alwala, to jihadi ma yana da farillai. Fa aqulu billahi tawfiq, shehu yace ina mai neman Allah ya datar da ni akan abin da zan faɗi, sai in ce qala ibn juzay fil qawanin, ibn juzay al malik ya faɗi cikin qawanin al fiqhiyya, yace hiya sittatun, farillan jihadi guda 6 ne. an-niyyatu niyya shine na farko, ma'ana jihadi ba zai yi ba dole sai an samu tsarkake niyya tsakani da Allah kake yi ba tare da saka wata manufa ba. Sannan kuma wafa'atul imam, da kuma yi wa shugaba da'a, dole sai ya zama kayi wa ainihin shugaba biyayya, kayi mishi mubaya'a, sa'annan kuma ka rinka yi mishi da'a akan duk abin da ya umarce ka wanda yake daidai da shari'ar musulunci. Wa tarkul ghulul, da kuma barin ghululi, sata daga cikin dukiyar da aka tara wajen jihadi din. Wal wafa'u bil aman, da kuma cika alƙawarin amana da aka yi tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba na zaman lafiya. Kar ya zama saboda zafin jihadi ka je ka afka waɗanda aka yi alƙawarin za a zauna lafiya da su, babu rikici tsakanin al'ummar musulunci da su. Sannan ya ce wasibati inda zahaf, da kuma tabbata lokacin da yaƙi ya rincaɗe, yaƙi ya rincaɗe ba ka ainihin wato ganin gabanka, kawai jihadi ake wurjanjan har al'amari ya kai kana ganin kamar ya kamata ka gudu, to ka tabbata a wannan lokaci sai ka ki guduwa. Wannan yana daga cikin farillai na jihadi. Sannan wata jannubul fasad, da kuma nisantar fasadi, duk wani abu wanda za a je a saba wa Allah to a lokacin jihadi, kamar yadda yake wajibi a guje shi a kullum, to a lokacin jihadi ana ƙarfafa ainihin haramcin wannan abu da kuma ƙarfafa akan ainihin haramta maka shi. To shi ne ainihin yace dole a guji waɗannan abubuwa. Yace wala ba'sa bil jihadi ma'a wulati jur, babu laifi a yi jihadi tare da shuwagabanni waɗanda suke azzalumai ne. Ma'ana an naɗa muku kwamandan yaƙi ya zama azzalumi ne, to shi kenan dole ne sai ka yi mishi biyayya akan ainihin wannan maslahar da ake so a kai ga nasara, ita ce jihadi. Intaha. Bayani ya ƙare wanda Shehu Usman ya ɗauko daga cikin qawanin al-fiqhiyya da Ibn al-Juzayy al-Maliki. In ka duba shafi 144 za ka samu wannan insha Allah. Qultu, sai Shehu ya ce bal yajibu al-jihadi walau kana ma'ahu, ya ce ai ma wajibi ne yin jihadi tare da waɗanda suke shuwagabanni ne azzalumai. Ma'ana in a ya zama komandan yakin ku azzalumi ne, dole ne ku ci gaba da ainihin biyayya gare shi don a samu kaiwa ga wannan a biyan bukata. Irtikaban li akhaff adh-dararain, ka'ida ce ta malaman ilimin usulul fiqh, duk sa'an da banna guda biyu ta haɗu sai a lura wacce ce wadda ta fi sauki. In ya zama ba makawa dole sai an afka wa ɗaya, sai a dubi mafi sauki cikin biyun sai a ainihin afka mata, ana mai neman gafara a wurin Allah. Wa fil mukhtasar, Shehu Usman ya ce domin a cikin mukhtasar na Shehu Khalil, walau ma awalin ja'irin, mai mukhtasar ya ce jihadi wajibi ne ko da tare da wanda yake shugaba ne ja'iri azzalimi. Wa qala al-kharshi fi hadha al-mahall, kharshi wanda ya sharhi mukhtasar da yazo wannan wuri sai ya ce yani anna al-jihada fardun, abinda Shehu Khalil yake nufi shine ce jihadi dai farilla ne, walau ma al-walil ja'ir, ko da tare da shugaba komandan yaki ne wanda yake azzalimi fi hukumi, wajen hukuncin shi da yake. Wa huwa alladhi la yadhu al-khumsa fi mawdihi, shine wanda yake in ya raba khumsi to baya aje wannan daya bisa biyar da aka ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu, in ya dau daya bisa biyar din nan wanda aka ce wannan ya cancanta ga inda ba a saka shi, sai ya taushe shi ba zai sa shi inda ya dace ba. Wala yafi bi ahadin, kuma baya cika alƙawarin da ainihin yayi na zaman lafiya tsakanin shi da wasu kafirai, bai ajja jihadi ya faru sai ya afka musu. To Shehu Usman ya ce to mai mukhtasar ya ce za a yi jihadi da wannan, Shehu Kharshi kuma ya fassara abin da ainihin wato ake nufi da kasancewar shi azzalimi, shine wanda ya zama in an yi kaso ga inda ya dace a saka kaza baya sakawa. Sannan baya cika alƙawarin da ainihin aka yi tsakanin muminai da waɗanda suke ainihin kafirai ne. In an kalli wannan da kyau za a ga ya karya wata ka'ida daga cikin ainihin farillai na jihadi, amma tare da haka Shehu ya ce babu komai za a iya ainihin yin jihadi tare da shi. Sai ce irtikaban li akhaff adh-dararai, don a bi ɗaya daga cikin abubuwa masu ainihin wato waɗanda shari'ar musulunci ta hana amma mafi sauki, sai a bi wannan don buƙata ta biya. لأن الغزو معهم دومين من يأتي تارد سوى أنه شوى قبني الظالمي إعانة لهم على جورهم تمكرت مقهون سنية أكن ظالم سنسدفكي وترك الغزو معهم أما كما أكين جهادي تارد سوى خذلان للإسلام بر مسلم يتاتيني ونصرة الدين تمقون الدين المسلم كوا واجبة واجبيني والمراد بالوالي abinda ake nufi da shugaba anan amirul jaishi komandan yaki wanda ya zama yana zalunci ma'ana abubuwa biyu sun hadu duk sa'an da muka bi shugaba wanda yake azzalimi ne ya nemi mana jagoranci wajen jihadi tabbas shi dai azzalimi ne to amma kuma taimakawa musulunci wajibi ne to dole ne mu tafi mu taimaki musulunci ko da zai zama wannan ainihin azzalimi ya samu karfin gwiwa ba za a ce shikenan sai a bari saboda shugaba azzalimi bane musulunci ya dabe a tunda ba yadda za a yi sai a tafi ainihin tare da shi yace kuma wanda ake nufi da shugaba anan shine shugaba ma'ana komandan yaki sai ya zama an saka mana wani komandan yaki wanda ya zama azzalimi ne sai mu ci gaba da bin shi akan haka wa qala shibrikhiti inda qawli al-musannif shibrikhiti shi ma yayi sharhin ainihin muktasar to a daidai wurin da mai muktasar yake walau ma awalin ja'irin fi ra'iyatihi ko da tare da shugaba wanda yake azzalimi ne ga talakawan shi sai shi shibrikhiti yace bi an kana yazlimuhum aw fi ghanimatihi aw fi ghanimatihi ya kasance yana zalintar su ko kuma ya zama ainihin yana tauye su wajen ganimar su wajen ganimar da yake tarawa baya ba su yadda ya dace bi an kana la yadhul khumus mawdi'ahu ya zama baya ainihin dauka khumus yana bayar da shi inda ya dace ya bayar yace za a iya bin shi a tafi jihadi li kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al jihad madin mundu ba'atha Allahu nabiyahu jihadi dai wajibi ne tun daga ran da Allah ya aiko annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yanquzuhu juru man jara duk zalincin azzalimi ba zai rage karfin jihadi ba wala adla man adal haka kuma adalcin adili ba zai ainihin sauke hukuncin jihadi ba ma'ana duk yadda aka samu wani shine shugaban musulmi amma yana yin zalunci ba za a ce shikenan ba za a yi jihadi ba a sai a tafi a yi don zalincin shi kuma ya tasiri akan shari'ar musulunci kenan duk waɗannan abubuwa ta iya yiwuwa kaga ai ba zai yiwu ba mu ne za mu nada shugaba in al'amuran suka zo suka cuɗe aka rasa yadda za a yi wasu ka'idoji nan da muke karantawa sai lokacin da aka zo aka fara jihadi din zaka iya fahimtar su yanzu kai tunda ka taso ne kai baka taba ganin jihadi ba abinda kai ka saba gani shine fitina an idar da sallah wannan an fata mai rai ya tashi ya zagi wanda yake so wani ya tashi ya tsaya shi abinda ka saba gani kenan amma da a ce ka taba ganin yadda jihadi yake waɗannan abubuwan kwakwalwarka sai ta iya ɗaukar su za mu zo za mu tattauna wata matsala kaɗan da shehu zai taɓo mana matsala shi ma wayar gari ya sai gan shi a cikinta sai ya fahimce ta amma kai yanzu aka faɗa maka sai ka ga cewa a ba wannan ai ba zai yiwu ba to ana zaune lafiya kenan hularka tana daidai kan goshinka amma an ga wayar gari ka hango hularka can hayin dogo kai kuma gaba kake ƙara yi to shikenan duk abin da aka faɗi lokacin za ka fi fahimta. وغزا ابو ايوب الانصاري مع يزيد بن معاويه ابو ايوب الانصاري يادي يزيد دان معاويه سن ايينهن ياقي tare da cewa yana ganin Yazid dan Muawiya bai cancanta bai zama shugaba ba amma sai ya hakura sai ya bi shi haka ba'da an tawaqqafa bayan da ya dakata ya ki bin shi jihadi din thumma nadima ala tawaqqufihi sai kuma yazo sai da yana dama akan wannan dakatawa da ya ma tun farko ma'ana sai da yana dama akan tun farko dan menene ya dakata ai da kawai sai ya ji waqila ibn abbas aka tambaya abdullahi ibn abbas aka ce aghzu ma'a imamin la yuridu illa ad-dunya na iya bin shugaba muje mu yaki shugaban da ya zama ba abin da yake nema sai duniya fa qala sai ibn abbas yace qatil anta an hadzika min al-akhirah kai ka bi shi kai yaki da ainihin niyyarka da kake ta lahira shi kuma ya tafi yayi yaki da niyyar shi wanda yake ta duniya babu abin da zai cuce jihadin ka wa qala abdul baqi inda qawli al-musannif الشيخ عبد الباقي يا فهي ورندا مختصر يجي ولو مع والين جائرين in ka lura ma'ana shehu ya tara littafai kenan, addinin musulunci ba zai yi zai da littafai ba, kuma in ka tara su ba wai kana barazana ba kawai a ce ai mu malamin mu akwai littafi, ya zama karatun su ake wurgen da waɗannan littafai da shehu Usman, ko da iya nan muka tsaya akalla shehu Usman ya kafa mana hujja da littafi ya kai 50 fa daga farkon littafin nan zuwa nan, akalla sharhin muktasar sai ka ji a cikin babi daya sai kafa hujja da sharhin muktasar kamar kala biyar. Ma'ana shehu Usman duk da ya zama shehu ba kawai nafi ya sa kwagiri da alkyabba shi kenan sai tashi rinka karya ba, a karatu ne ake zunzurutu kuma ana faɗi wa mutane abin da yake cikin littafi, ane kuma ana cewa a cikin littafi kaza, a cikin littafi kaza, nushan lil umma, dan ya zama nasiha ga al'umma musulunci, ba wai ya nuna yana da littafai ba, innama in aka yi magana aka ce tafi ka duba littafi kaza, ai ba kure ka ake so ai ba, ma'ana ana son ilimi ya faɗaɗa ne, in ka tafi ka je ka duba daga ran nan ka zama malami akan wannan matsalar, in ka je za ka iya magana ko ina dangar saboda kana da dahil, amma kawai wani ya tashi ya magana sururi kai kuma ka ɗauke ta ka je kai kuma ka sace ta haka, ana tambayar ka shikenan babu dalili, sai ka ce kai ma wani malami ne da gaya maka lokacin da aka yi sallah sallah asar a fatarkun kun tsaya za ku yi sallah asar, ya ce to dalili ba, a kai ma baka san dalili ba, shikenan ya ce to zauna Allah ya shiryar da mu. Shine Shehu Usman ya ce to a lokacin da mai muktasar ya ce za a yi jihadi koda da shugaba wanda ya ce azzalimi, sai Abdul Baqi wanda ya sharhi muktasar ya ce ai amiri jaishin la yada'u al-khumsa fi mawdi'ihi, ma'ana wanda yake shugaban yakin da baya bayar da khumsi inda ya dace a bayar, irtikaban li akhaf ad-dararain, wannan hukunci an bada fatawa akan halaccin shi ne saboda bin maslaha, wannan cuta ta hadu anan wajen bin azzalimi a tafi jihadi, kuma cuta ne a bar addinin musulunci ba tare da jihadi ba, to sai a tafi a taimakawa addinin musulunci ko da wannan ainihin azzalimi zai ga kamar an karfafa gwiwar shi, in aka gama da waje sai a dawo ciki kenan, li anna al-ghazwa ma'ahu i'anatu lahu ala juri, domin azzahiri in aka yaki tare da shugaba wanda yake azzalimi ma'ana kama an taimake shi akan zaluncin shi kenan, wa tarkuhu ma'ahu, a bar kuma shi wannan shugaba tare da jihadin shi kadai ake ba za a bi shi ba, ya zauna bai tafi jihadin ba, khizlanun lil islami, an wulakantar an taɓar da musulunci, wa nusrati ddin wajiba, kuma taimakon addinin musulunci wajibi ne, wa kaza ma azalimin fi ahkamihi, haka kuma wanda yake azzalimi ne wajen hukunce hukuncen shi, aw fasikun bijariha, ko kuma fasiki ne wanda yana aikata wani laifi karara wanda yake wannan laifi yana taba mutuncin shi, wannan yace in ya faru ya zama larura ba yadda za a ya zama shine komandan musulmi, sai musulmi sai su bi shi a je a yi jihadi din a haka. Shehu Usman yace ka duba sharhin muktasar, muhaqqiqin yace ka duba sharhin muktasar juz'i na 3 shafi na 135, shi wannan sharhin na Abdul Baqi kenan, sai ya ce wal fasiqu bi jariha huwa man laysa kafiran bil aqida, fasiki da ake nufi a nan wanda za a iya bin shi a tafi jihadi shine wanda ya zama a aqidance ba kafiri bane, ma'ana bai dauki wata aqida wadda a shari'ance zai zama kafiri ba, inna ma yartakibu ma'asiya, sai dai wani laifi kawai da yake yi, misali shurb al-khamr, kamar shan ainihin giya, al-muhaqqiq, ma'ana kamar yana shan giya ko yana zina ko yana sata daga cikin ainihin dukiyar gwamnati, to ya zama shine khalifa ya dauko ya nada mana yace gashi nan mu rinka biyayya gare shi a ainihin karkashin wannan jihadi, shikenan ba wai sai mu shugaba ta waye ba, sai mu tafi ana nan a hankali a hankali, wani lokacin yi wa mai yin irin wannan abu haka in dai mu dake kasa da shi tsakaninmu da Allah muke, zamu fuske shi ya dawo kan hanya, don ya tabbatar cewa in dai da dan halin shi ne na ɗabi'ar shi ta fasikancin nan ba za a ɗauko shugabancin a bashi ba, an kalli wata cancantar da ne ta wani fannin aka ɗauko aka bashi, to sai a kokari kuma ya rinka gyara waɗancan abubuwa, don dama ba tozarta shi ake so a yi ba. Wa fil jami'i sharhi al muktasar, a cikin aljami sharhi ne na muktasar shi ma, yace wa in kana la yafidil ahadi, koda ya zama shi shugaban baya ainihin cika alƙawarin amana da aka yi tsakanin shi da kafirai, to za a iya bin shi jihadi, irtikaban li akhaf ad-dararain, waɗannan abubuwa an faɗe su ne dan a dubi menene yafi sauki cikin banna guda biyu, وهو قاعدة مشهورة شيخ يتي وانن قاعدة تيودة تكي مشهورة وسنة معصورة وما سنة تيودة أتفاموتة دقا مقباتا وهي معتبرة إجماعا ما لم يباكي دي سنهدوا كان تيوا أنا أيتي دي وانن قاعدة وفي الرسالة أتك الرسالة ويقاتل العدو za a yaki maki ma a kulli barrin tare da duk shugaban da ya zama mai biyayya ga Allah ne wa fajirin ko kuma wanda ya zama fajiri ne min al-wilat daga cikin waɗanda aka dora su su jagoranci al'amarin musulunci intaha bayani ya kare wannan babin abin da yake nuna mana da a ce al'ummar musulmi za su tsaya su fahimci irin waɗannan matsalolin da matsaloli da yawa in sun taso ba za a yi rigima ba kuma wannan ka'ida ce wadda take salafiyya ma'ana sahabbai da tabi'ai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna aiki da ita shi yasa al'amarin su yayi kyau karshen su ya gyaru kuma suka zauna lafiya suka haɗu da Allah kuma cikin ainihin lumana duk wanda ya zama an nada wani shugaba sai aka lura cewa wannan shugaba a aqidance bai zama kafiri ba sa'annan kuma ibada da za a rinka bin shi yana jagoranci ba ta faci ba sa'annan aka lura in aka ce za a yi tawaye a ce sai an cire shi da karfin tsiya bannar da za ta biyo baya ta fi karfin bannar da ake so a gyara sai aka ce sai a ci gaba da bin shi a karkashin wannan jagoranci ana tafiya ana roƙon Allah ana tafiya ana yi mishi nasiha ɗayan biyu ko dai ya zama ya gyara wannan al'amura da yake yi ko kuma addu'an mu ta aiki akan shi Allah ya kawo mana wanda ya dace shikenan sai a ci gaba da bin shi amma duk al'amari in ya faru mu ce sai mun gyara shi da karfin tsiya shikenan duk sai abu sai a yi wa addinin musulunci damage karshe sai a zo kuma bukata ba ta biya ba kowa sai dawo ya zauna yana haki kuma shi kanshi ya san babu wata hanya da za a gyara ma'ana zaman limana din nan da aka ce a yi wanda aka kitin farko sai an dawo an yi shi kuma ko akan tilas shi yasa zaka ga daga cikin salaf sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yan tawaye suka zo za su yi wa sayyidina Usman ai anan mu karanta cikin sahihul bukhari cikin kitabul imama yan tawaye suka zo sayyidina Usman yana tsaye kan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama khutba yake yi a ranar juma'a suka rinka sa jifa dutse suna wurgashi suna wurgashi har sai da ya faɗo sumanni aka ɗaukar rangaranga aka shigar da shi cikin gida waɗannan 'yan tawaye mutane ne fa aka yi haya daga Misra musamman 'yan ta'adda suka zo suka yi wannan fanna Misra ƙasar Sham da sauransu suka zo suka taru aka wurgi Usman ya faɗo ya suma ɗayan cikinsu ya haye kan minbarin ya ci gaba da huduba suka kwata masallacin suka zo suka ainihin ci gaba da sallah za su yi sallah a lokacin sayyidina Usman ya farfado haka je aka ce ko ya halatta ga su can sun kwata masallacin ya halatta aje a bi su sallah yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ita ce mafi kyau daga cikin ayyukan mutane fa idza ahsana an-nas in suka kyautata wannan sallah ta su fa ahsin ma'ahu shikenan sai ka je ka ci gaba da bin su kai ma ka kyautata wa idza asa'u fajtanib isa'atahu in suka munana ka kaucewa munanawar kai ka ci gaba da aikin ka na alheri yace ku je ku bi su kai yanzu zaka iya wannan tsakaninka da Allah kai ne liman a kokwale ka a jefe ka jefe a danye ka jefe guda haka wani ya wuce gaba ka farfado haka a baka ruwan sanyi ka sha a ce akramaka Allahu bi su sallah ka ce ku tafi ku bi su zaka iya bi tsakaninka da Allah kai zaka ci cewa zaka duk wanda ya bi su sallah in ya shiga wuta ba zai fita ba saboda zafin zuciya haka zaka bari tsakaninka yau sha al'amari zai gyaru ba maslaha kanka zaka kalla ba zaka kallin maslaha addinin musulunci ne menene in an yi addini zai gyaru ba wai kai abin da an yi bukatar ka zaka biya ba to shine wannan ka'idar shi yasa ba kowane abu ne zai faru kada abuwa na sallah kada aiwa na sallama ka ajiyan kan wani a'a sai abin da ya zama hakika wannan addinin musulunci ne yanke wannan hukunci dahir to shikenan kai ma sai ka faɗi ma'ana ba aikin ka bane hukunci ne daga shari'ar musulunci kuma ya zaman ka faɗi ka zama gaskiya kake faɗi ba wai kana faɗin abin ne da baka a aikace kuma an zo wata ɗaya wata biyu shi sai kuma ka zo to yaya za a yi abin ya zama larura to da can ai bai zama larura ka faɗi ba kai ka zo ka faɗi mun gane ko, ma'ana duk abin da bakinka zai iya furtawa ya zama eh za ka iya dabbakawa a aikace da gabobinka. Amma ka zo ka ce a wani ba za a bi shi sallah ba, wani ya zama kafiri wani, sai bayan wata uku kuma ka rasa yadda za ka yi, sai ka ce to ya za a yi a zo a ci gaba da bin shi, to kuma dawa yake kai wannan hukuncin. Duk abin da baka faɗi ka kai tunanin sati guda, ai rayuwa ce ko? Me yasa aka ce za ka auri mace aka ce ka duba mai kyakkyawan addini, mai kyakkyawar ɗabi'a? Ai ba zama za ku yi kwana biyu ku rabu ba, da a ce yau ne zuwa jibi ko wace iri sai ka yayi mu, in kuka zauna da taguwa yaka sai ka ce nan dai da jibi Allah ya kai mu, da an kai gobe sai ka ce ai gobe ne ko? To amma za a zauna ne wani zama na dindindin, fata ake ko kai ko ita, ma'ana ko kai ka riga ka mutuwa ko ita ka riga ka mutuwa. Sai aka ce ka dubi wadda kyakkyawan addini take da shi, tana kuma da ɗabi'u mai kyau, ita ma aka ce ta kalli haka wajen zaben miji. Don me? Don in aka zauna ba ka da kyakkyawar ɗabi'a, dukkan addininka ba za ta ji daɗinka ba. In aka zauna ba ka da ainihin kyakkyawar kana da addini ɗabi'a mai kyau amma addininka na da muni, ba yadda za a yi al'amari ya tafi. Sai da haka dole sai an kiyaye abubuwa. To wannan shine babin da Shehu Usman ya kulla yana bayani dangane da cewa jihadi din bayan kasancewar shi farilla, to kuma yana da farillai waɗanda suke guda biyar a kan shi suka tsayi. Idan babu guda ɗaya, to shikenan ka'ida ta jihadi ta kare. Kamar yadda ka san farillan sallah ko farillan alwala, za a ce wannan guda 15, wannan za a ce guda 7. In babu ɗaya daga ciki, to sai dai wata larura ce ta cinye, sai a ce to Allah ya kiyaye. To haka wannan ma, in ba wata larura ce ta cinye wannan ainihin farila kwaya ɗaya ba, to wannan al'amarin jihadi ya rushe. Al-faslu thamin ashar, fasli na 18. Wancan fasli da muka gama na 17 zai magana dangane da abin da ya shafi farilai na jihadi. Yanzu ko sai shehu ya ce fi hukumul qitali fil ashhuril hurumi, dangane da hukuncin yin yaki a cikin watanni masu alfarma. Wa hiya dhulqa'da, sune dhulqa'da wata na 11 na musulunci, wa dhulhijja da kuma dhulhijja wata na 12 na musulunci, wal muharram da kuma watan muharram shine wannan wata da muke ciki, wa rajab da kuma watan rajab, ma'ana watan da yake shine na 6 a cikin ainihin wata na 7 a lissafin watanni na musulunci. Waɗannan watanni na musulunci daga gani su ne watanni da Allah ya yarda da su guda 12, da ya ce inna iddatu shuhuri inda Allahi 12 shahara, guda 12. Ka san sunansu, ka riƙe lissafinsu, ba sai azumi ya zo an ce an ga wata a yi ta jayayya da kai ba. Wani da za a tambaye shi yau nawa ga wata, wani bai sani ba. Wannan wata ake ciki bai sani ba. Yau shekara annabi da hijira nawa bai sani ba. Amma shi yasa ko ga ba a rikici a watan albashi, watan boko. Kullum kowa yana nena lissafi a kan shi. Ko al'amura mun kuma karanta a nan cewa yana daga cikin nuna mawala, yana daga cikin nuna ƙauna ga kafirai, ya zama mun koma muna lissafi da watanninsu kaɗai mun bar na addinin musulunci. Ai mun karanta a nan ko? Ma'ana haramun ne al'umman musulunci su watsar da watannin da Allah ya yarda da su, a koma ana amfani da watannin kafirai zariya, wannan haramun ne a cikin addinin musulunci. Ma'ana an yi mummunan canji. Hikimar da Allah ya yi wajen ainihin nuna mana waɗannan watanni da lissafi a kansu, duk mun watsan mun je mun kama lissafin arna wanda yake bayi da tabbas, wanda yake kantafi ne masomin asara. To waɗannan watanni guda hudu, da watan Muharram, da watan Rajab, da watan Zulqa'ada da Zulhijja, saboda an yi saɓani dangane da hukuncin yin yaƙi a cikinsu, ko ya halatta a yi yaƙi a cikinsu ko bai halatta ba, wasu hukunce-hukunce, wasu ayoyi da kuma wasu hadisai a zahiri suna nuna bai halatta a yi yaƙi a cikinsu ba, amma wasu malamai suna ganin an shafe wannan hukunci ya halatta. To shi kanshi Shehu Usman, wannan ita ce maganar da nake faɗi a ɗazu, ya waye gari ya gan shi a cikin wani hali wanda yake dole ya ɗauki maganar malaman da suka ce an shafe wannan hukunci. Dan Shehu Usman yana yin yaƙi a cikin waɗannan watanni shi kanshi, ma'ana ya san da hanin, amma kuma ya tafi akan cewa amma an shafe wannan hanin a farkon musulunci ne aka hana ai wannan yaki, amma ƙarshen musulunci, to shari'ar musulunci ta yarda da ai yaki a cikin waɗannan watanni. An gane ko? Don garin birnin Kebbi, Shehu Usman ya ainihin dumfari garin birnin Kebbi da shi da ɗaliban shi, sun jin faruwar nan gari tun farkon Zulka'ada. Aka cinye watan Zulka'ada ana yaki, aka cinye Zulhijja ana yi, aka kusa cinye Muharram sabuwar shekara ta shiga wata na farko. Sa'annan karshen watan Muharram Shehu Usman ya ci birnin Kebbi a hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1805. Yau shekara 190 kenan cik Shehu Usman ya ci birnin Kebbi da yaki. Mun gane ko? Shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce innal qitala fiha muharramun fi awwal al-islam, lalle a farkon musulunci shari'ar musulunci ta hana ayyaki a cikin waɗannan watanni guda hudu bin nassi kitabillahi azza wa jalla, wannan nassi ne yazo a cikin littafin Allah mai buwaya da daukaka. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil shaharil harami qitalun fihi, mutane suna tambayan ka game da hukuncin yin yaki a cikin wata mai alfarma. Qultu, kace qitalun fihi kabir, yin yaki a cikin wannan wata watanni masu alfarma laifi ne wanda yake zunubi ne wanda yake mai girma babban alkaba'i. Shehu yace fallazi alaihi aljumhur kama qala almufassiruna, mafi yawan abinda malamai suke akai kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi, anna tahrim alqital fi hadhihi alashhur alhurum mansukh, haramcin yin yaki a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma an shafe hukuncin shi. Bi qaulihi ta'ala, ayat da ta shafa wannan shine ayat da take cewa faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum, ku yaki mushrikai arna kafirai duk inda kuka gamu da su. Wannan aya tana nuna duk inda aka gamu da su kuma a kowane lokaci kenan, cikin wata mai alfarma ne ko ba cikin watan da ke da alfarma ba, duk sa'an da aka gamu da su sai a yaƙe su. Wa qawlihi ta'ala, da kuma magana Allah madaukakin sarki da yace wa qatilul mushrikeena kaffatan, ku yaki mushrikai baki ɗayan su, ma'ana in an ce a yaƙi mushrikai baki ɗaya to a kowane lokaci kenan. To waɗannan ayoyi guda biyu su ne ainihin malaman da suke ganin an shafa wancan hukunci suka ɗauka suka yi hukunci akan waccan aya wadda take cewa laifi ne a yaƙi a cikin wata mai alfarma. Ai jami'an, ma'ana ku yaƙi kafirai baki ɗaya fi kulli shuhur, a cikin dukkanin watanni. Kama fi takmulati tafsir Abdurrahman Suyuti, kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Jalalayni. Wa fi tafsir al-Khazin, a cikin tafsirin Khazin, واختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين. إمام الخازن يتي معلما مسلم كي سنة فاقاني كما دوانا آية ودكي مغانا أكن شوى أياكي أشكين وطامي الفرما لفيني تو معلما سنة مغانا نوديو. أحدهما مغانا تفرقو أنها محكمة شوى وانا آية أنا أيكي دئتا وأنه لا يجوز الغزو في الأشهر الهرمي, akan haka bai halatta ayyaki a cikin watanni masu alfarma ba kenan. Illa an yuqatalu fiha fa yuqatilu fi sabilid daf'i, sai dai in kafirai su yi amfani da wannan dama su ce ai musulmi akwai wasu watanni waɗanda ba sa yaki, don haka bari mu yi amfani da wannan dama mu zo mu afko musu. Aka ce in irin haka ne to ana afko musulmi sai su tashi don su kare kansu, amma asali su musulmi su kulla jihadi su fara shi a cikin wannan wata, to malaman da suka ɗauki wannan fahimtar suka ce haka ba daidai ba ne. Ruwaya an afa, har ma aka ruwaito daga afa al-Khurasani, ɗaya daga cikin tabi'ai ne, annahu kana ya'lifu billahi, ya kasance yana rantsuwa da Allah, ma ya'illu lin-nasi an yaghzu fi shahril hurma fi shahril harami, akan cewa bai halatta ga mutane su yi yaki a cikin wata mai alfarma ba. Illa an yuqatalu fihi, sai dai in su aka fara yaka. Wa ma nusikhat, yace ya rantsi da Allah wannan ayar ba a shafe ta ba. Ka ji magana ta farko, suka ce haramun ne a yaƙi a waɗannan watanni. Wal qawlu tsani, magana ta biyu, allazi alaihi jumhurul ulama, wanda yake akan shi ne mafi yawancin malamai zike. Shehu yace wa huwa sahihu, kuma shine sahihi, shine ingantacce, ma'ana magana karatu ba zai yiwu ba sai ane ana tankaɗe da rairaya a gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne, ba kowane abu sai a kula rariya a bashi ya shige ba, a'a sai ana bi ana tacewa, ana tace kaza a tace a ware kaza a ware kaza wannan a ware kaza a nuna to ga abin da ya dace a bi, ba kawai a ce duk abin da ban kaura da hayaniya da shirme kowane tarkace sai a hada sai a gaya mutane a ce shikenan ba a'a sai an gane kaza da aka fadi da kaza da aka fadi in an tashi ba wai san rai ne ba a ce dubu wanda ka fi so ba ko dubu wanda ake garin ku a'a ka dubu wanne ne daidai ya zaka ka gane daidai sai in kai karatu in baka da karatu kai wa waɗanda suka yi karatu sai su nuna maka abin da yake shine daidai ne ko yanzu da damun nan tafiya zaka yi shuka baka da ido akan iri ba sai ka tafi wurin masu ido baka ce ga iri iri kaza ga iri iri kaza su ware maka wanne ne iri din a cikin iri ko ba haka bane ba zuwa zaka so ka ce to shikenan wanda naga ya fi kulu 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 nan shine zan je in shuka mai yiwa ka zo masarar ta yi ba yadda kake so dan fahimci wannan ku shi yasa Allah yake fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur baka san hujja ba baka iya karatu ba eh to kaje wannan ya zama hujja akan ka amma ba zai zama akan wani ba sai ka tafi sai kaje ka tambayi waɗanda suka san wannan abu kuma kowa ya san haka waki in abin yake saboda duk sa'an da ka tashi zaka farma wani aiki ko wata sana'a sai ka tafi wurin masu wannan abu amma addini kawai sai ka zama dan ta'adda ka zama dan tawaye a ciki sai kace ai yadda kake so din nan haka zaka yi a bakka in yi maka nasiha kace kabarin ka daban nawa daban haka al'amarin yake shau yace wa huwa sahih wannan magana ita ce daidai annaha mansukha wannan aya an shafi hukuncin ta kala sa'id ibn al-musayyib wa sulaiman ibn yasar sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin kenan da kuma sulaiman dan yasar dukkan su waɗannan su ma tabi'ai ne suka ce al-qitalu ja'izun fi shahr al-haram yin yaki dai ya halatta ma'ana ya halatta ayyaki a cikin waɗannan watanni masu alfarma وهذه الايه منسوخه wannan aya an shafi hukuncinta bi kaulihi da fadar Allah da yace faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhu ku yaki mushrikai duk inda kuka same su wa bi kaulihi da kuma inda Allah yake waqatulul mushrikeena kaffa ku yaki mushrikai baki daya yani fil ashhurul hurumi ma'ana a cikin watanni masu alfarma wa ghairiha da ma waɗannan watanni waɗanda ba masu alfarma bane anan shehu ya dauki magana su Sa'id ibn al-Musayyib ya bar magana a babu babu malamin da yace shehu ya zagi a babu mai mukhtasar ya ce kaza mai akthari ya ce kaza ya zama waɗannan maganganu mabambanta wa juna ne suna karo da junansu sai a ilmance sai ka auna ka ga wacce ce daidai dan ba zai yiwu Imam Malik aka ce zai yi maganganu biyu a ce duk wanda kaga dama ka dauka Imam Malik yace ban kaura kenan yace maganganu guda biyu suna dukan juna kuma a ce duk daidai ne yace a dole daya ce za a duba a ce ita ce daidai sai ai aiki da ita wani yace kaza haramu wani yace kaza halal to ya za a yi sai a ce shikenan duk wanda ka dauka kai wannan ban kaura ne wannan akan jahilci ake irin wannan magana Imam Malik Imam Darul Hijra ba shine shugaban mazhabi ba yace sai a dubi wacce magana ce wadda take daidai sai a dauke ta dayar kuma sai a aje ta sai a ce wa Allah ya gafarta mai ita ba shikenan ba ya fi sauki da ana gani kiri-kiri ba daidai ba ne sai a ɗauka saboda ana ganin in ba a ɗau maganar shi ba an wulakanta shi to shi kuma wancan da ba a ɗauka ba fa shi kuma an girmama shi ko kuma ma malam wani ya ce kaza haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah cikin nassin Qur'ani ya halatta in ka ɗauki maganar Allah kai tsaye ka ɗauki maganar manzon Allah kai tsaye ya ce ba za ka iya ba wannan ba zai yi ba yanzu ka wulakanta waɗannan malamai kenan da kake ɗaukan maganar su to lazimul mazhabi mazhabun in dai ba a ɗauki maganar mutum ba ya zama wulakanci gare shi aka ki ɗaukan maganar malam wani ya zama an wulakanta shi an rena shi to in aka ajata Allah da manzon Allah su kuma an girmama su kenan ko an wulakanta su an wulakanta su in ya zama rena wani malami ko wulakanta wani malami in ya zama haramun ne to rena Allah da manzon Allah kuma ba kafirci bane kafirci ne mun fahimci wannan ko shi yasa gashi cikin maganganu biyu dukkan su tabi'ai ne suka yi wannan gashi a fa al-Qurasani hatta wayke ya rantse da Allah wannan aya ba a shafe ta ba ana nan ana aiki da ita ma'ana haramun ne ayyaki a cikin waɗannan watanni shehu ya dauki maganar wasu malaman da suka ce an shafe ta a aikace ya dauka kuma har gashi yana yin yaki gashi mun kawo muku yakin birnin Kebbi a cikin waɗannan watanni yayi ka karanta littafin ɗan shi Muhammad Bello Infaqul Maisu shi Muhammad Bello ya kawo labarin wannan yaki yace an ci birnin Kebbi da yaki a wannan lokacin ne kuma an fara wannan yaki a cikin watan da Allah ya haramta ni ma'ana shehu ya dauki ra'ayin da yake cewa an shafa wannan aya gadan gadan kuma ya yadda da wannan ra'ayin tunda a aikace yayi aiki da shi. Mun fahimci wannan ko? Wa fi tafsirul khazin aidan inda qawlihi ta'ala, har wayo a cikin tafsirin khazin inda Allah madaukakin sarki yace wa qatilul mushrikina kaffa, ku yaki mushrikai baki daya. Khazin yace ikhtalafal ulama'u fi tahrimil qital fil ashhuril hurumi, malamai sun yi sabani game da yin yaki a cikin watanni waɗanda suke masu alfarma. Faqala qaumun kana kabiran haraman, wasu mutanen suka ce babban laifi ne wanda yake haramun. Thumma nusikha, sa'annan aka shafe wannan hukunci bi qaulihi, da magana Allah da yake wa qatilul mushrikina kaffatan, ku yaki mushrikai baki daya, yani fil ashhuril hurumi wa ghayriha, ma'ana a cikin watanni masu alfarma da wasu watannin. Wa huwa qaulu qatada, haka Qatada ibn Du'ama as-Saddusi ya fadi cikin tabi'a yake. Wa ata al-Khurasani, da kuma ata al-Khurasani wa az-Zuhri, da shehun malamai Imam az-Zuhri wa Sufyan ath-Thawri, da ainihin wa Sufyan ath-Thawri da kuma Sufyan ath-Thawri. Kalu suka ce li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, domin annabi sallallahu alayhi wa sallama ghaza Hawazin, ya yaki Hawazin bi Hunain a Hunain, wa Saqifan da Saqif, bi Ta'if a Ta'if, wa hasarahum fi Shawwal, ya tsare su a cikin ainihin watan Shawwal, wa ba'da Zilqa'ada, da kuma ainihin wato cikin wani sashi na watan Zilqa'ada. Wa qala akharun, wasu malaman suka ce innahu ghayru mansukh, wannan ainihin hukunci ba a shafe shi ba, ma'ana wannan hukuncin ba a shafe shi ba, to yana nan za a aiki da shi, ba za a yi yaki a cikin waɗannan watanni ba kenan. A wannan fadar kuma ta farko suka ce a wannan hukuncin ainihin an shafe shi. To kaga a waccan hikayar an nuna aqa'u, ya nuna ki ayar an shafe ta ko? Ma'ana aiki ai za a aiki da ita ba a shafe ba. A wannan hikayar kuma an nuna cewa aqa'u yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa wannan ainihin aya tana nan ainihin wato an shafe ta, amma a wata magana sai aka nuna ya dauki ra'ayin cewa ba a shafe ta ba. To anan irin wannan in riwaya ta faru, malami ɗaya ya faɗi kaza, kuma ya zo ya faɗi wata magana da ta saba, sai a kalli ɗaliban da suka ruwaito wannan magana daga wurin shi, sai aka ga ɗaliban shi ne na farko suka ruwaito wacce maganar, wannan kuma maganar ɗaliban shi ne na ƙarshe, sai a ce to me yiwa da malami yana bada fatawa akan wacce magana ƙarshen al'amarin shi, sai kuma sai zo sai ya ainihin wato canza, ya tashi daga wannan fatawa ya koma kan waccan da aka ruwaito, saboda kasancewa ya ga wasu dalilai waɗanda za su sa ya ainihin tafi akan wannan fatawa wadda take sabuwa. Ina fatan mun gane. To anan ne za mu kwana insha Allahu ta'ala, sai kuma mako na sama saboda ƙurewar lokaci. Allah ya sai mana kurakuranmu, inda tambaya sai mun kuma babu shi. To sallu ala nabi. Sai dai tsakanin magariba da isha da muke da karatu can kofar gidan Alhaji Ali ko? Allah ya fi mana kurakuran mu, waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji gansu, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai, waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane, waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta. Muna roƙon Allah, Allah ya taimaki ƴan uwanmu masu yin jihadi a dukkan ƙasashen duniya, ƙasashen Masar da Algeria da Bosnia da sauran duk ɓangarorin musulunci, Allah ya taimake su akan maƙiyanmu. Noma nan ƙasar muna roƙon Allah ya taimake mu wajen yin jihadi don tabbatar da shari'ar musulunci. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن